بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
Yawan masu albarka, ina mana barka da wannan yammaci na ranar Talata, wanda shi ne yammacin 14 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 3 ga watan Maris 2026 daga wannan masallaci na Garki Area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja, cikin wato barnamaj din mu na tafsirin alqur'ani mai girma na watan ramadana mai albarka. A yau insha Allah za mu darasi na 29 cikin jerin darussa daga tafsirin suratul baqara. Za mu tashi daga fadin Allah madaukakin sarki aya ta 53, wa idh atayna musa alkitaba wal furqan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayanin ni'imomin da yayi wa banu Isra'ila. Ni'ima ta baya da muka ji shine alƙawarin da Allah ya musu cewa zai gana da Nabi Isa bayan shekara, bayan kwana 30, kuma ya ƙara kwana 10 suka zama 40. Shine ruwa na Musa 40 laila, sannan suka yi kuskure suka fada shirka. Kuma takhasumul ijla min ba'di wa antum zalimun. To wannan takwarar, sannan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da labarta mana ainihin wato cewa ya ba su wata falala, ita ce wannan da aka ambata a nan, ita ce falala ta hudu kenan. Da Allah ya ce wa in ataina musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun, Allah ya ce kuma ku tuna lokacin da muka ba wa annabi Musa littafin At-Taura, da abinda ke rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya, la'allakum tahtadun, ko kwa shiriya. Wannan aya ita ce aya ta 53, wanda take bayani akan cewa Allah ya bawa annabi Musa alkitab, wanda wannan alkitab da ijma'in malamai shine At-Taura. At-Taura ita ce wato saƙo manzanci, ar-risala allati ursila biha Musa, saƙon annabtar da Allah madaukakin sarki ya baiwa annabi Musa alaihi salam, wanda Allah ya faɗa mana cewa wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'idatan wa tafsila, wa tafsila li kulli shay'in. Allah ya ce mishi fa khudha wa'mur ahlaka wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daran fasiqin, ko cikin Arab. Allah ya ce haƙiƙa mun rubuta wa katabna da cikin alwahi, mun rubuta wa Musa a cikin allunan nan na At-Taura min kulli shay'in, abin da ya shafi duk wani abu da yake bukata na bayani, mau'izatan wa tafsila, wa azzuka da bayani dalla dalla, wa tafsilan li kulli shay'in, bayani dalla dalla na komai. Allah ya ce mishi fa khudha, kai riko da At-Taura din nan, wa amur qaumaka, ka umurci mutanenka ya akubu bi ahsaniha, su riko da abu mai kyau a ciki. Allah ya ce da sanin zan gwada muku wato makomar fasikai. Haka nan cikin A'raf dai a gaba kadan Allah ya ce mana walamma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwaha wa fi miskatiha hudan wa rahmatun lil ladina hum rabbihim yarhabun, bayan da ya bai tara suna buta dan mareke ya fushi ya wurgar da alina, yayin da ya dawo cikin hayyacinsa fushin ya kauce daga jikinsa, sai Allah ya ce sai ya sake daukan waɗannan alina waɗanda suke dauke da rubutun At-Taura, saraka allan da Allah ya bashi sune ake magana ana akira su da suna al-kitab sai Allah ya ce wal furqan da kuma wani abu mai rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya wasu malamai suka ce al-furqan anan ma'anarsa wa ataina musal kitaba wa ataina muhammadan al-furqan mun ba annabi Musa nashi littafin at-taura shi kuma da Muhammad sallallahu alaihi wasallama mun bashi al-furqan dama ana cewa al-qur'ani al-furqan mai rabe gaskiya da ƙarya wannan fasara haka al-farra ya rawaito ta daga malamin shi mai suna Qutb cikin manyan malaman nahwu a kasar Baghdad amma wannan fasara malami sun kuskurantar da ita daga cikin su akwai al-Allamah Tashankiti yake cewa domin kun ka kalla a cikin al-anbiya Allah ya ce walaqad ataina Musa wa Haruna al-Furqana Allah ya ce Allah Musa da Haruna mun ba su al-Furqan wa biya'an wa dhikran lil-muttaqin kaga a ce abinda aka ba su shine al-kitab da kuma wani al-Furqan to shin al-kitabu shine al-Furqan din ko ko al-kitabu daban al-Furqan daban wasu malamai suka ce abu ɗaya ne sai da mana wawo din da ke tsakani za'ida ce domin aka ce in suka ce abu ɗaya ne al-aqafu kuma yaqsid al-mughayar an ce kaza da kuma kaza mun ba shi littafi da kuma furqani to dole ya kace duka ɗaya ne sai in ka ce wannan da kuma take tsakani ba ta da amfani a cikin zance wasu suka ce wasu malamai suka ce al-furqan abinda al-furqan yake nufi shine na farko dai ita al-kitabu at-taura wanda aka ambata a durar da aka ambata kamar cikin kasar walaqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula fasa'ira lin-nas kaga an ambaci al-kitabu shi kadai shi aka ambata a wurare daban-daban to a inda aka hada su sai zama al-kitabu at-taura al-furqan kuma mu'jizozin da aka ba annabi Musa Allah ya bashi mu'jiza musamman manyan mu'jiza guda biyu da Allah ya bashi kamar da Allah yake ba mu labari cikin fara da Allah ya ce mishi wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hiya asaya atawakkau alaiha wa akhushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra qala alkiha ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a qala khudha wa la takhaf tu'idha siratha al-ula na daya kenan wannan sanda da ya taho da ita gurin ganawa da Allah Allah ya ce mishi ne a hannunka yace sanda ta ce wanda da ita nake koran dabbobi na da ita nake kado musu ganye su ci abinci kuma ina biyan wasu bukatu da ita Allah ya ce mishi to ka yadda ita da yadda ita ta zama macijiya tana zama macijiya na Musa ya firgita ya baya Allah ya ce mishi dauke ta kada ka firgita to na daya kenan fa idza hiya hayatun tas'a sandarsa wadda yake bugawa a ƙasa da zama macijiya ta cinye duka macizan wato abin nan bokayen fir'auna din wadda kuma da ita ne ya bugi ruwan tekun nan kamar yadda muka ji a jiya ya zana daga cikin manyan mu'jizar da Allah ya bashi na biyu kuma hannunsa da Allah ya ci mishi wadmum yadaka ila janabika takhruj bayda min ghairi su'in ayatan ukhra Allah yake kuma ka sanya hannunka a cikin hammataka ka fidda shi idan ya sanya hannun shi ya fidda shi sai yana haske kamar fitilla wadda take babbar fitilla Allah yake to wannan ma wata aya ce Allah ya bada labarin nan a cikin suratul Taha ya bada labarin nan a cikin suratul Qasas ya bada shi a cikin suratul Naml ya daga cikin da aka bada labarin wannan abubuwa na shi shine wal furqan walaqad atayna wa in atayna Musa al-kitaba yayin da muka bayar Musa littafi shine at-taura old testament wal furqan kuma muka ba shi mu'jizoji waɗanda da su yake amfani wajen rabin gaskiya da ƙarya daga cikin su akwai waɗannan guda biyu Allah madaukakin sarki ya ba shi waɗannan ayoyi don su taimaka mishi wajen isar da sakon shi taimaka mishi wajen ainihin wato bayyana gaskiyar da Allah ya bashi wallahu ta'ala a'lam sai Allah ya ce وإن قال موسى لقومه
يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
الله يكتب بدأ فتامنا نئمهم اليوم من إسرائيل wannan kici ni'ima ta biyar kenan bisa wannan jiran biya ubangiji yake cewa wa iskala musa li qaumi kuma ku tuna lokacin da annabi musa alaihi salatu wassalam ya ce wa al'ummarsa banu isra'ila innakum zalamtum anfusakum lalle kun zalunci kanku bittikhadikum al'ijla da kuka je kuka ji dan marakin nan kuna bautata masa fatubu ila bari to ku tuba zuwa ga Allah mahaliccinku faqtulu anfusakum ku karkashe kawunanku zalikum khairul lakum inda bai wannan shi yafi muku alkhairi a wurin Allah mahaliccinku fataba alaikum Allah zai Allah ya anshi tuba innahu huwa at-tawwabur rahim lalle Allah shine mai ansa tuba kuma mai rahama mai jin kai ayata 54 kenan ko wannan wuri ana ba mu labarin abinda ya faru bayan annabi Musa ya zo ya tarar da su suna fitar dan maraki ya fusata ya hana su ya kuma wato kona wannan dan maraki aka shekar da shi aka mai da shi kamar toka aka shekar da shi cikin ruwa sannan suka koma suka samu wuri suka yi sansani ya ce musu to Allah ɗaukakin sarki ya ce zan je in gana da shi amma in zaɓi daga cikinku waɗanda kwata-kwata ba su yi wannan saɓon ba amma ku kuma da kuka yi saɓon nan na bautar ɗan baraki na shirka to Allah ɗaukakin sarki ya yi umarni da akan ku cewa za ku kashe junanku. Al-Imam Ibn Jarir ya zaga riwaya ingantacciya daga sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas Allah ya kara masa yardar shi da mahaifinsa Ibn Abbas yake cewa amara Musa qaumahu inda an amri rabbi annabi Musa ya umarci al'ummarsa a bisa hasken umarnin da Allah ya bashi an yaqtulu anfusahum cewa su kakkashi junansu واختبأ الذين عكفوا على العجل وأن سكا يبو تتأمى لك إنا في سكا من لقى قوائل لقى دبرغوان سوك مصورا فأخذوا الخناجرة في سكا أوكي وكا إيه بأيديهم سكا لكي وأصابتهم ظلمة شديدة في الله يألقوا دوان دوه في دمول دوه لبا وديك جنوان فجعل يقتل بعضهم بعض suka dinga nufatar junansu suna taka wa junansu wukake suna yanka junansu suna kashe junansu bayan ƙanƙanin lokaci babu abinda ke gudana a wurin sai jina sai jini ba abinda ake ji sai kakarin mutuwa da fitar rai nan Musa da ya ga haka shi da Annabi Haruna sai kuma hankalinsu ya tashi shi ne aka ce kuma inna Musa wa Haruna akhadha yabtiyani waɗannan annabawa guda biyu na Allah sai suka yi ta kuka wa ya tadarra'ani ila Allah suka fara neman agaji da neman alfarman Allah wa ya kula da suna cewa ya ubangiji halakat banu isra'ila shi kenan al'ummar banu isra'ila ya san kare ga baki ɗaya albaqiyata albaqiyata ya Allah ka agaza mana kamar saura ya Allah ya Allah ka taimaka mana kada yau mu kare mu dukanmu فأجابهم الله تعالى في الله أمسى موسى بعد أن نفذوا ما أمرهم به بين سن أي كتاب من الله أمر جنس سن كتكش جونس فأمر بوقت الكتل في الله يكتو أداتك كهاك ثم إن جلت أنهم الظلمة sannan kuma sai haske ya dawo da haske ya dawo wa ashraqati wa ashraqan nuru an 70 alfa qatilin sai aka ga an kashe sama da mutum 70,000 a cikin su wajen 600,000 yanzu an kashe sama da mutum 70,000 a cikin ƙanƙanin lokaci sai Allah ya yafe musu sai Allah ya ce to wanda suka mutu mutuwar da zama kafara a gare su wanda su ma suka kashe su su ma wanda ya zama kafara a gare su duka Allah ya yafe musu ga baki daya shi ne Allah ya faɗa mana anan cewa wa idqala musa liqaumihi kuma ku tuna lokacin da annabi musa ya ce wa mutanansa inna wa qaumi ya ku mutanena innakum zalamtum anfusakum lalle kun cuci kawunanku bittikhadikum al-ajl da kuka bauta wa dan maraki din nan kuka shirka fatubu ila bari ku tuba zuwa ga Allah al-bari shine mahalici wanda ya halicci abu tun daga babu Allah yake faqtulu anfusakum ku kashe kawunanku zalikum din wannan hukuncin da Allah ya yi ku khairul lakum inda bari yake muku alheri a wurin Allah mahaliccin ku fataba alaikum to da suka yi haka sai Allah ya karbi tuban su innahu huwa at-tawwabur rahim lalle Allah ne an san tuba ne kuma mai rahama ne da yake innakum zalamtum anfusakum wato da kuka fada cikin shirka shirka babban zalunci sannan da yake ku tuba da bari ku ai wato ku yi aikin da Allah ya ce ku yi abin da Allah ya ce ubar da Allah ya daura muku ta shirka ita ce ku kashe kawunan sannan a wajen wannan kifa ba a ware waɗanda suka yi laifin da wannan basu ba dukkanin su aka su kashe kansu wasu an kashe su ba su yi laifin ba wasu kuma suna ciki duka an karkashe juna shine Qurtubi yake cewa wannan yana nuna su wanda ba su yi tarayya da sauran abautar gunki din ba lokacin za a fara bautar gunki suka koma gefe suka tsaya yana nuna su kuma nasu laifin shine ka ga ana yin barna wacce take da ikon hanawa baka hana to anan ka yi tarayya da mai barna a laifin barna kuma dama mun ji cewa yana daga cikin al'adar Bani Isra'ila kanu la yatanahawna an munkarin fa'lu ba sa hana junansu barna sai Allah ya ce gabaki ɗayansu su kashe junansu shine Qurtubi yake cewa wa hadhihi sunnatullahi fi ibadi wannan ita ce al'adar da Allah yake gudanarwa a cikin bayinsa idza kashal munkar wa lam yughayyar uqibal jami'u idan wata barna ta yaɗu a cikin mutane ko masu ikon hana wannan ɓannan suna kallo suna ji suna gani suka bari aka ta yin ɓannar to shikenan sai ta game kowa hukuma da Allah zai mutane shine kowa sai ta shafe shi da ga duk wani laifi da aka san ana yi za a iya hanawa in ba a hana ba to sai ya zo sai ya damu kowa sawa'un sata kuɗin gwamnati ne kisan kai ne zinace-zinace ne luwaɗi ne wannan bandit ne duka laka gani sanda ya fara kaɗan za a iya hanawa wanda ya kamata su hana su daga tunda bai zo kansu ba kawai babu komai to sai ya zo kan kowa sai ya zama ma kowa musiba Allah ta bari haka na al-Imam Ibn Majah ya rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min qawmin yu'madu fihim bil ma'asi hum a'azzu minhum wa amna'u la yughayyiruna illa amma hum Allah bi iqad babu wasu mutane da za a zo cikin su ana yin laifi kuma suna da ƙarfin faɗa a ji suna da dama da za su hana suka ki hanawa to sai bala'in wannan zunubi ya tsarkake su gaba gida idan mutum ya kawo ɓarna wata cikin wata al'umma a ciki akwai jagorori akwai manya akwai masu faɗa a ji akwai hukuma wanda za su iya daƙile abin tun farkon shi sai waɗannan suka ga duk ba ruwansu a ci gaba kawai ko kuma tunda suna da maslaha ciki akwai abin da za su samu suna da wani monetary gain suka bari aka ci gaba da yi to ba za su ankara ba sai Allah ya game su da dukkanin da hukuma mabambanta wannan ayi da muka karanta daga cikin fa'idojin su ne kamata mu kalla shine cewa Allah bai bai wa Bani Isra'ila uzuri game da shirka Allah baya ma wani bawa uzuri idan ya shirka saboda shirka babban zunubi hatta wasu larabawa da suka rayu kafin wahayi, kafin yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi, Allah ya ba su uzuri shirka ba jama'a. Kiyaye wannan, Allah bai ba su uzuri akan motar gunki ba. Dan haka za ka hadisai sun zo da nuni zuwa ga cewa ɗan mutum, kamar hadisan Amr ibn Luhay da aka ambata, kamar hadisan Abdullahi ɗan Jud'a, kamar ma fadar Allah maɗaukakin sarki da yake cewa kuntum ala shafa hufratin minan nar, kuna zaɓar wuta fa anqadhakum. Sai Allah ya cece ku. Sadaka wanda bai riski musulunci ba, Allah bai cece shi ba kenan. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ji wasu cikin sahabban shi suna labarin iyayensu da suka mutu a jahiliya, sai ya ce ina mamakin kuna ta cika baki kuna alfahari da wasu mutane wanda tuni sun zama garwashin wuta. Wannan Abu ɗan Luhay shi ya fara kawo ma Larabawa hoton gunki a ƙasar Makka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na gan shi a da Allah ya nuna shi a jahannama yana tafiya hanjin cikin shi na zuba, duk da ya fara yi kafin a fara wani. So da haka shirka zunubi ne wanda Allah baya ba da izini ga duk wanda ya yi shi. So da haka jama'a, baka yi shirka, duk abin da za a ce maka kaza shirka ne, kar ka sake ko da wasa ka yi shi. Babu wanda ya ƙaunace ka kamar wanda ya nuna maka cewa abu kaza laifi ne ka bari, musamman laifin da zai sa ka halaka. Shirka ya kuke laifin da Allah ya alƙawarin cewa duk wanda ya mutu yana yin ta, babu wani ƙofa, ba wani windo na rahama. Shirka ita ce laifin da ainihin wato Allah ya halakar da al'ummomi a kanta, ita ce laifin da Allah ya halasta jinin halittun shi ɗan adam, Allah ya halasta jininsu saboda a yaƙe su saboda shirka. So da shirka babban laifi ne da Allah maɗaukakin sarki baya ba da uzuri a kanta. Abu na biyu, malamai suka lura da cewa rashin samuwar malamai a cikin wata al'umma yana iya zama sanadiyar halakarsu. Annabi Musa shi ne malamin al'ummar Bani Isra'ila, fita da yi daga cikinsu ya tafi wani waje, ya bar su daga su sai Haruna, kawai suka galabaci Annabi Haruna suka bi daji. Annabi Haruna dole sai dai ya koma gefe. Wannan shi ne abin da yake faruwa da mutane idan ya zama babu malamai masu wa'azi a cikinsu. Yadda ake ganin cewa za su iya rayuwa ko za su iya surviving, to abu ne mai sauƙi su halaka, abu ne mai sauƙi wani halakacce, wani ɗan bid'a, wani ɓatacce ya kawo musu ɓarna ya halakar da su. Kamar yadda wannan Musa Saniri ya zo da halaka ya ɓatar da Bani Isra'ila, saboda mene fi jihadi mu'allimihim, malaminsu ne baya. Wannan yake nuna mana muhimmancin malamai masu wa'azi a cikin al'umma kenan, saboda su dinga kaddawo da su kan hanya isan da suka yi ƙoƙarin karkacewa, saboda su dinga musu wa'azi suna tuna musu Allah. Munini wa'azi yana raya zuciyarsa, munini wa'azi yana karya mushi wato ƙwazon ɓarna, isan da aka yi wa'azi zai naba'antu, zai jamin zamin kansa, zai tsoraci fushin Allah da azabarsa. Da haka ake so ko da yaushe ya zama na cewa ana da mutane wa'azi, kuma ko da yaushe a matsayinka na musulmi ka dinga sa kunnenka kana sauraron wa'azi. Aƙalla wa'azi guda ɗaya da kar ka bari ya dinga wuce ka shine hudubar juma'a, wanda kaga kenan kana da wa'azi aƙalla kullun sati da ya kamata ka bi. Shi kuma limami ya nemi abin da zai mana wa'azi mu ma mutunsa, wanda zai amfane mu kullun juma'a. Din lalacinka da duk kasalarka da duk yawan engagement ɗinka, to kar ka sake a ce aƙalla ba ka halartar hudubar juma'a. Shi sa aka ce wanda bai zo ba ya yi asarar lada da yawa. Wanda ya zo a karon farko ya samu lada kamar ya sadaka da raƙumi, da mai lada kamar ya sadaka da rago, haka dai haka dai har zuwa kan da za a fara hudu ba, to ladan ya ƙare, an gama raba wannan bonus na lada. A takaice, wannan yana gwada mana muhimmancin samun malamai masu wa'azi a cikin al'umma da haɗarin a samu wata al'umma ba ta da malami wanda yake mata wa'azi. Sannan Allah Maɗaukakin Sarki ya bai Bani Isra'ila ainihin wato littafi da yake na ba su wani ake na Musa kitabu wal furqan. Allah ya ba su littafi, ya kuma ba Annabi Musa hujjoji. Allah bai ba su littafin sanda suke cikin garin Misra tare da Fir'auna ba. jinkiri Allah ya kirkar da su daga Fir'aun sai ya ba su nikama. Wannan jinkirin Allah ya yi musu haka ne domin ya ba su dama su tada sabuwar daula ta Islama wanda ba za su iya tsayi da ita a cikin garin Misra lokacin da Fir'aun yake zalunta shi. Amma yanzu ba su da wani abin da zai hana su iya tsara rayuwarsu da addininsu. To musulmai kuma duk inda suke za su tsara rayuwarsu ne a bisa hasken wahayi. Sai da Allah ya aiko musu da wahayi wanda zai zama shi ne the source, zai zama shi ne constitution ɗin abin da za su tsara na rayuwarsu. So wannan ke nuna mana muhimmancin a ce musulmai suna da daula kuma suna da tsari a duk inda suke rayuwa. Wannan kuma tsari ya gudana a bisa hasken abin da Allah ya musu wahayi na addini. Sannan waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa akwai buƙata in zuwa ga malami mai wa'azi ya zama da cewa yana da uslubi kyakkyawa, yana da uslubi mai laushi wajen wa'azi. Jiba irin a girman laifuffukan da suka yi, jiba girman laifin da suka yi shirka da Allah da ainihin wato ridda, amma da haka jiba irin lafazi mai taushi da Allah yake kiransu da shi. Wa idh wa'adna wa idh atayna wa idh arsalna, ana musu magana mai laushi, babu zafi, babu cin mutunci, babu ashariya, babu hargowa, zance ne mai sauƙi mai kama jiki. To irin haka shi ke baiwa mai sauraron wa'azi dama ya fahimta kyakkyawar salon zance, kyakkyawar uslubi, zance mai hikima, zance mai hujja. Wanda Allah yake cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanati, kai kira zuwa ga tafarkin Ubangijinka da hikima, wato da zance mai kyau, da zance mai balaga, mai fasaha, mai kama zuciya. Wal maw'izatil hasanati, da wa'azi mai kyau. Wa'azi mai kyau shi ne wanda za a dinga kawo hujjoji na Alƙur'ani da Sunna. Wanda Allah yake cewa kul innama unzirukum bil wahyi, ni na muku wa'azi ne da abin da Allah ya saukar. Haka zakir bil Qur'ani man yakhafu wahyi, kai wa'azi da Alƙur'ani ga wanda yake jin tsoron azaba Allah. Sai da al-mawidul hikma wajhul hasana, ma da suka ce ma'anar shi yin wa'azi ta hanyar amfani da nassoshi, shi kuma al-hikma yin zance wanda yake mai kama zuciya. Sannan ayoyin suna nuna mana wajen yin tuba bayan zunubi. Wannan ƙaton zunubi da suka yi na yin bautar gunki, idan aka Allah ya ce musu fatubu ila bari'i, ku tuba zuwa ga Allah Ubangijin, da kuma su suka tuba Allah ya ce fataba alaikum, Ubangijinku ya karɓi tubanku. Wannan fa shirka ke nan, balantana kai musulmi da ba ka shirka sai dai kana yin wani laifi wanda yake ƙasa da shirka, to kai ma ana kiranta zuwa ga cewa fatub ila bari'ika, ka tuba zuwa ga Ubangijinka. Ana kiran dukkanin musulmi cewa fatubu ila bari'ika, ku tuba zuwa ga Ubangijinku duk laifin da kake, in dai da ranka da lafiyarka to lokacin tuba zai ƙure maka. Inna Allaha yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yughayyir, Allah yana karɓan tubar bawa matuƙar bai kai gargara ba. Sai ya kai gargara, wato ran shi ya riga ya taho ga dangadar zai fita a lokacin babu karɓar tuba. Domin shi ma Fir'auna a yi ƙoƙarin yi wannan tuba, hatta idan a darka kula zarku tsada aman annahu la ilaha illa allazi aman bihi banu isra'ila, da ya ga ruwa zai halaka shi sai ya buɗe garke ya ce wai shi ma ya yi imani da irin Allahn da banu isra'ila suka yi imani. Wannan kuma lokaci ya riga ƙure ne, to kar ka bari sai ka irin wannan lokacin sannan ka ce za ka tuba, ko za ka yi sadaka, ko za ka nemi gafara Allah. Yanzu da kake da ranka da lafiyarka, kake cikin sa'a, kake cikin wadatar lokaci da lafiya, to yanzu ne ya dace ka tuba zuwa ga Allah. Ko mun girman zunubin da kake, Allah ka sani. Idan zunubin da mutum yake yi zunubi ne wanda ya shafi haƙƙoƙin wasu bayin Allah, to tuba kawai ba ta yi, sai ya yi raddul huquqi wal mabadi, sai ka ɗauki haƙƙoƙin bayin Allah ka mayar musu da su. Allah ya sani. Sai Allah ya ce mene, wa idh qultum ya musa,
wa idh qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan fa aqadatkum as-sa'iqa wa ant كنتم تنظرون
الله مدى وزنسان كي يتشي قبدا فتا مانا إرن أبو بند ستفارو وأن المتاني كان غررو الله يتشي وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك كما قلتنا لو كتن لهو كتشي كي أنا موسى مهما لن إيماني لكيبا حتى نرى الله جهالتا sai mun ga Allah ido da ido laki tare jana annabi tsofa ko suka ce sai mun ga Allah ido da ido ko kuma ma'anar shi hatta narallaha sai mun ga Allah jaharatan suka ga Allah Musa wannan magana ido da ido nan take Allah ya ce fa akhadatkumus sa'iqa sai kwaron kwada ta kara ku wa antum tanduru kuna ji kuna gani Allah ya aiko da wata kwaron kwada kamar an buga bom ita ta tashi ta kona komai suna kallo ta kora ta kona kowa da komai haje ba mutanen da suka yi wa Allah shirka Allah ya umarce su su kashe kawunan su suka fara kashe kawunan su Allah ya rangwanta musu yace ya isa haka yace din na gafarta musu to amma yanzu abinda ya kamace ku shine ku yi kaza ku yi kaza wato bayan Annabi Musa ya dawo da gurin ganawa da Allah ya zo duwan abin ya faru aka zo ga wannan lokaci Annabi Musa yana ta neman musu mafita yana ta neman gafara Allah sai Allah ya ce shikenan naka gojo abinda ra'ayi kai Musa yanzu ka ɗebi daga cikin su ka ɗebi mutane adadi kaza a wata riwaya an ce mutane 70 ka zaɓi mutanen kirki masu hankali masu ilimi masu sanin ya kamata ka kirki mutum 70 ka taho da su su zo su gana da Allah shi ne Allah Annabi Musa ya zaɓe su ya taho da su ku dai taho da su da suka zo inda za a gana da Allah da su suka ce to mu ma muna so mu ji abin da Allah yake faɗa maka ka roƙa mana Allah muna so mu ji in kana magana da Allah muna so mu ji muryar sa Allah ya sa wa Annabi Musa irin inuwar da yake sa wai sai aka sa su su ma a cikin inuwar aka kusanto da su suka ji Annabi Musa yana magana shi da Allah inda Allah yake ce mishi innani ana Allah la ilaha illa ana fa abudni wa aqimis salata li dhikri lalle ni Allah ni ne ubangijinka babu sarki abun bauta da sa cancanta sai ni kadai fa abudni ka bauta min wa aqimis salata li dhikri ka tsayi da sallah dan ambatuna Annabi Musa ya gama wannan ganawa da Allah sai suka ce Annabi Musa ya Musa lan nusaddiqa anna hadha al-kalama alladhi sami'nahu huwa kalamullahi haqiqatan wa lan nu'mina laka hatta nara Allah qiyam wannan sai ne masu hankali cikin su tan an ce wa waye suke wanci kuma nan masu hankali cikin su wannan da Annabi Musa ya zaba dan su wakilci sauran ya taho da su amma bayan da suka ji muryar Allah Allah ya magana da Musa suka ce kai Allah mu zai mu wasa da hankali Allah yi tsafi ne mai wato tun da suke bin shawara shi ba sai dama Allah ne ya aika shi bakin kuma ya ce mana do yayi magana da muka ji wai magana Allah ce mali ce kai ba mai da ba to a cikin suna magana isu sai aka samu mafi ya tsagerin shi daga cikin su Annabi Musa ya suka ce muna da magana mai magana ku wannan muryar da muka ji dazu kana nufin wai muryar Allah ce da ya aika ka yace ku wani suka ce to gaskiya ba yadda ba man nu'mina laka wa yadda ba in dai da gaske ne Allah ne yake magana da kai to Allah ya fito kai mu gan shi do da ido hatta nar Allah dar hatta nar Allah ku kuma suka ce sai in mun ga Allah jaharatan sai ga Annabi Musa wannan magana ido da ido ba kunya ba tsoron Allah ko kuma jaharatan suka ce sai mun ga Allah a fili sai ya fito fayo fili mun ga shi inda ana son mai imani kawai tunda dai har yana magana a ranki sai ya fito kai mun ga zafi shi da suka faɗi wannan magana shi ne Allah madaukakin sarki ya fushi da su fa karat natija an akhadathum sa'iqatu fi uqubatin dunyawiyya Allah ya musu hukunci na farko shine ya musu faran kwada ya jefa musu wata gurnar ta faran kwada tun a nan duniya Allah ya ku wata wuta mai korewa ta kore su ga baki daya fa ahlakatuhum wa dammaratu ta kona ta sai ragara da su wa'idan kulwal akh sai bayan daya وظلوا ميتين يومهم وليلتهم suka mutu a rana suka kwana a gawawaki gari ya waye suka kafa fastashi kullum man kana hayyan minhu yanzuru ila allazi mata qablahu kowa a cikin kafin ya mutu sai ya ga wanda ya mutu gaba da shi zaka suka ta kuka walam ba halaku jami'an da Allah ya kashe su gaba ki daya akhadha musa yabki wa yatadarru ila allahi ta'ala nan musa sai ka ba kuka ya kama neman afuwa a wurin Allah ya rashin yake ce ma Allah laushi ita ahlaktahum min qablu wa iyyaka ya Allah da ma ka kashe ni da su gaba ki dai tun da tun wancan karar na farko zaka ce uqtulu anfusakum da an kashe muku Allah yanzu ne zan kuma in ce wa ƴan uwansu na taho da su wurin ganawa da Allah dama mutane masu taurin kai yanzu in ce musu ya Allah ya kashe duka 70 din nan na sama ne da wannan mutane masu wuya sha nan Musa ya shi cikin damuwa ya rasa yadda zai shi ne yake ta roƙon Allah yana ta daru yana cewa ya Allah ka samu mafita ka samu mafita ya Allah a cikin a'raf Allah yake cewa yake ba mu labari yake cewa afatuhulikuna bima fa'al as-sufaha'u minna in hiya illa ifnatuka tujillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u anta waliyuna faghfir lana ورحمنا وأنت خير الراحمين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك إن يا الله فوسى يا من يا الله كركا سامع أشكنها لك سمود أبند وأن نواوا إيبتا سبعي زكايتا يا الله يا الله كرنجا سامن نمو كما إذوا ذريك يا الله كمنا رحمة نبو سيتولنا الأزاد يتمرين يتشوان سمود رحمة الله لتوسينسا sai Allah madaukakin sarki sai musu rahama abin da mu zama da abada to ne na nuna maka halayen yahudawa halayen suke nan tunda yahudawan yau waɗanda suka kwace masallaci ne alfarma masallacin baitul maqdis suka kwace shi daga gurin falastinawa da sauran musulman duniya suna hankoran cewa ai ma su an umarce su su rushe masallacin su gina haikalin Sulaiman su gina temple na annabi Sulaiman ɗaya daga cikin annabawa cikin Bani Isra'ila tare da cewa ba su da aminta annabi Sulaiman ba ba su da aminta shi za mu zama ji a gaba annabi Sulaiman an san tashi tarihin sa cewa suke sarki ne da ya mallaki mutane da karfin tsaki ta'ala Allahu amma yakunu uluwan kadai haka suke cewa Allah bai faɗa mana a nan da cewa aka fara Sulaiman walakin shayatin kafar daga cikin shi wanda suke kawo da cikin manzon sallallahu alaihi wasallam yana da safin annabawan Allah ya ta da annabi Sulaiman sai suka ce to kun ji kuma ya ce shi annabi ne irin Isa annabi ne bawan Allah yanzu kuma yana faɗan sarakuna waɗanda a labarin sarakuna ne masu alfarma da kafaita wannan annabi Sulaiman din da suke aibata shi shine fa yanzu suke cewa wai wannan garin Baitul Maqdis shine abin nan site da aka yi locating a cikin Atira cewa inda za a sake gina temple din sa kuma duka yankin a kasashen Larabawa Gulf da Baitul Arab duka shi suka masarautar sa ce tun daga Madina har zuwa abin nan wato Dimashka har zuwa Shams har zuwa Yaman har zuwa Kuwait da sauran kasashen daga sa da taswira yadda za su mai da shi duka daula ta Yahudi saboda taurin kansu da zalunci sun wulakanta kowa sun ɗaiɗaita al'umma suna kashe mazaje da mata da yara da manya da tsofaffi da suka bari sannan sun saka duka duniya a cikin tashin hankali da tsoro yanzu kallon ka kusan kowa cikin tsoro yake kowa yana cikin tsoro ya danganta kawai level din alaƙar ka da musiba level din tsoron da kake ci kuma nan duka sharri Yahudawa ne kallon Laraba yanzu mutane sun fara guduwa mutane suna cikin tsoro inna ma ba kafar makin ba su ma suna cikin tsoro mutane a birane irin Riyadh irin Dubai irin Abu Dhabi irin ire-iren su suna cikin tashin hankali da tsoro saboda musamman kuma rayuwarsu saboda sharrin waɗannan Yahudawa Allah kamar musu da sharrin su saboda ka sun sa a duniya a cikin damuwa. To tun da haka suke wa annaban Allah Musa kaje da yake gwagwarmaya da shi daga wannan mataki zuwa wancan, daga wannan bala'i zuwa wancan, a shiga wannan a fita, a sake shiga wannan a fita, yana ta roƙa musu Allah, Allah ya yi haƙuri, Allah ya rangwanta musu inda su zama sun tsira kuma ba su cin magana. Waka waɗannan Yahudawa suke a baya haka suke a yanzu. Allah madaukakin sarki da ya halicce su ba sa jin tsoron shi, ba sa jin kunyar shi, ba sa jin nauyin shi. Kaji sun ce sai sun gan shi ido da ido. Su suka ce wa Allah wato me suke cewa su ce Allah marwaci suna faɗa. Su suke musu annabta, su suke cewa wato Allah madaukakin sarki ya gaji don haka yana hutawa. Su ne masu cewa Allah yana da hannu bin ƙwalalle, yadullahi maglula. Su ne suke cewa Allahu faqirun wa nahnu aghniya, Allah ya talaka ne. Su ne masu wadata, babu abin da ba sa faɗi na rashin hankali, na rashin tunani, na ainihin wato rashin kunya ga Allah madaukakin sarki. In an ce su shiga gari udkhul babu sujada, sai suka shiga da baya. In aka ce qulu hifatan, su ce himfata. Duk abin da aka faɗa sai sun ɓata. Su ne suka ce, suka yi shawara, suka ce za mu musulunta da safe kafin yamma sai mu ce mun yi riga mun bar musulunci, saboda mu sa wa waɗannan larabawan confusion game da musulunci. Saboda talaka to da muna murna, masu ilimin nan sun shiga, domin sun gane ba daidai ba ne sun fita ba su. Haka kuma a wannan zamanin Yahudawa su ne suka ƙirƙiri duk wani bala'i da ta ga al'umma tana cikin shi. Bala'i na conspiracy theory, bala'i na annoba, bala'i na yaɗuwar ɓarna, bala'i na yaƙe-yaƙe na zuwa da makamai, bala'i na cututtuka da suke shiga su ƙirƙiro su a laboratory don su gaba da sai da magunguna. Duk wani abu da ka gani tsare-tsaren su ne, fitintunin su ne, rigingimin su ne, da kuma haɗa musulmai faɗa a junansu. Za ka waɗannan mutane takaddare ne na inna na ha Allah madaukakin sarki kamar masu su. To da annabi Musa yana ta addu'a, yana ta neman agaji a wurin Allah madaukakin sarki, sai Allah ya masa ni'ima ta gaba, ita ce ni'ima ta shida da Allah yake kuma ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
Thumma ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
Allah yake thumma ba'atnakum min ba'di mautikum, sannan kuma sai muka tashe ku bayan mutuwarku, la'allakum tashkurun, don ku godewa. Wato bayan da Allah ya riga ya kashe waɗannan zaɓaɓɓun Yahudawa, zaɓaɓɓun Banu Isra'ila mutum 70 ko sama da haka, annabi Musa bai gushe ba yana roƙon Allah, ya tsuguna gaban Allah, ya tsuguna inda gawawwaki suke, sun riga ba wai gama garin mutuwa ba, mutuwa ce ta gobara. Yadda ka gani ana yi idan an yi yaƙi ko idan an jefa bom a wajen, to Allah ya musu kwaron kwaɗani. Da ka komai na wurin ya lalace, ya wargaje, wuta ta ƙona komai, gawawwakin sun yi baƙi irin gaba ki ne sun lalace. Annabi Musa ya tsuguna a wannan wajen, an ce sai da ya kwana ya wuni, ya sake kwana ya sake wuni kamar wuni uku, bai cire daga rahama Allah ba, yana ta addu'a, yana kuka, yana neman Allah ya agabe shi. Da shi ne Allah madaukakin sarki sai ya mishi rahama, sai ya raya. Shi ne Allah ke kuma ba'atnakum, sannan muka tashe ku, min ba'di mautikum, bayan mutuwarku, la'allakum tashkurun, don ku gode wa Allah. Wannan yana cikin ɗaya daga cikin muhimman alamomi da Allah madaukakin sarki ya nuna cewa yana tayar da matattu. Kamar muka ambata wani darasi a baya, akwai abubuwa guda uku wanda dukkanin annabawa sun ittifaki a kan shi ne tushen saƙon da suke kawo. Abu na farko shi ne saƙo game da cewa a bauta wa Allah shi kaɗai kada a yi shirka da shi. Saƙo na biyu, a gaggata annabawa a matsayinsu na 'yan saƙon Allah. Saƙo na uku, a tabbatar da cewa akwai ranar gabuwa da Allah ran tashi alkiyama. Sai ta wannan ta uku batun alkiyama ta zama abu mai nauyi wanda Allah ya ce saqulat fis samawati wal ardh, ta zama abin tambaya a ko'ina wanda Allah ya ce amma yatasaalu annabi Allah ya ce wanda Allah ya sallaka ka annaka hasibun anha, kana tambaya ka kamar ka koyi. Allah ya yi tantantuka akan tashin alkiyama, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin min al-ba'th fa inna khalaqnakum. Allah ya kwatanta mana da kawunan, Allah ya kwatanta mana da tsuru da ainihin wato ƙasa da take bushewa a saukar mata da ruwa daga baya a tsuro ya fito. Allah ya ce kadhalikal khuruj, haka nan za ku fito kuma. Allah ya kwatanci iri daban-daban da kwatance ya kwatance, to shine Allah madaukakin sarki cin hikimarsa sai nuna wa mutane a aikace a nan duniya cewa yana tare da matattu. Ya ba da labarin wurare da ya tayar da matattu a cikin Alƙur'ani wuri shida. A cikin suratul Baqara ɗin nan ya ambaci biyar, an ishara zuwa gare su insha Allah. Sannan ya ambaci guda ɗaya shi ne na ashabul kahfi. Da Allah ya ba da labarin waɗannan samari innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda warabatna ala qulubihim iqamu zuwa bi isar falabisu fi kahfihim 300 sinina wazadu tis'a. Allah yake suka zauna a cikin wannan kogo na shekara 300 da ƙarin shekaru 9, bayan shekara 309 Allah ya tashi su, suka tashi suka fito daga cikin kogon har ɗayan su ya shiga gari fab asu ahadakum bi warqikum hadhihi ila almadinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum bi rizqin minhu wal yatalaqqaf wala yashhadu bikum ahad. Wannan yana daga cikin abun mamakin da ba a taba gani ba a duniya. Su kansu su kansu abun mamakin, su ma suna mamakin kansu domin da suka tashi suka ga garin ba yadda suka sani ba, mutanen ba irin wanda suka sani ba, kasuwannin ba yadda suka sani ba, gidajensu da al'ummominsu babu kuɗin da ke hannunsu. Wani kuɗi ne da aka daina amfani da shi shekara 300 baya, suna tare suka je suka bada kuɗin a kasuwa a ba su abinci, ya ga ta daina amsa wannan kuɗin. Wannan ya kuɗin wani zamani, kace wani zamani mu da makwanta jiya da daddare da kuɗin muka tashi yau, ya wannan mahaukaci ne. So Allah ya nuna aikata cewa yana kada matattu a nan wurin don mutane na ba'atu. To a nan cikin Baqara Allah ya faɗa a wurare biyar, ya bada misali guda biyar. Wannan shine misali na farko din nan, summa ba'atnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Sannan Allah ya tayar da su bayan mutuwa don su godewa Allah. Wuri na biyu za mu zo mu ji a gaba insha Allah, da aka ishara kai gani shine kissar masu taniya, wato inda ita kanta suratul Baqara ta samu sunanta. Da Allah ya ce, Allah ya ba mu labarin cewa wani mutum ne aka kashe shi, sai aka ɗauko gawon shi aka ajiye a ƙofar wani gida daban. Sai ƴan uwansa suka ce masu gidan nan ko kashe mana ɗan uwa, aka yi ta rigima aka je zuwa Annabi Musa. Daga ƙarshe aka ce su samu saniya a yanka ta a ɗauki bindinta, kul nadribuhu bi ba'di, a buga mishi bindinta a jikin jikin shi. Kazalika yuhyi Allahu al-mauta, ana yin haka ko sai nike ya ce wane ne ya kashe ko kuma ya ci gaba da mutuwa shi. Allah ya bada wannan labarin shine na biyu. Allah ya bada labarin kissa alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum lahum mutu kuma ahya, wanda suka fita daga garin su dubbai saboda tsoron wata annoba suka fice. Sai Allah ya ce to duka ku mutu, dan take duka suka mutu. Sannan Allah ya raya shine na nawa na uku. Allah ya bada labarin kissar wanda ake ce ma Uzayr, aw kallabi marra ala qaryatin wa hiya khawiratun ala urusha fa qala anna yuhyi Allahu hadhihi ba'da mawtihi, yace ya ha bai Allah ya sada wannan alƙaryar bayan wannan mutuwa. Ya ga alƙarya ce babu kowa, babu mutane, babu komai. Fa amatahu Allahu 100 anin thumma ba'ath, nan da ke shi ma sai Allah ya kashe shi. Allah ya bashi sai bayan shekara 100 ya tashi shi. Da aka tashe shi a gaban shi aka kera mai jakinka wanda ya sani. A gaban shi aka ce wanzu ila ta'amika lam yatasanna. Ga abincinka da ko lalaciya ne yana nan yadda ka san aji shi yanzu ba ma abinci irin wanda ya kwana ya lugun fashin sai shi shine lam yatasanna bi fara ma irin canza nagartarsa. Wanzu ila himari kaifa min shuwa kuma na kasu halahma ce kalli kuma jakinka za mu fito da ƙasusuwan shi daga ramuka da suka da ƙasa nan da aka haɗa aka yi tarkibin ƙasusuwan sannan aka shimfiɗa mai nama aka shimfiɗa mai fata ya zama jaki ne rai wannan shi ne na hudu kenan ko na biyar kisa annabi Ibrahim wanda yake rabbi arini kaifa tuhyil mauta ya Allah ka gada mu ya kake ya kake kashe ya kake raya matafi. Allah yake ina baka imani bane yace na yi imani amma ina son in ƙara nutsuwa ne. Ga Allah yake mishi fa kun arba'atan min al-khayr fa suhunna ka samu tsuntsaye daban-daban guda hudu sai yace da kaza da agwagwa da tulukulu da menene da menene ka yanka ki duka ka tafi da nama wuri guda ka danda kashi sai ka tafi da ka danda kashi ya zama duka daya sai ka akura ka ta abuke na daya ka akura duke na biyu har guda hudu sai kuma gefa ka kira sunan sun kace kaza kuma ga duka naman ta ke jikin duka waɗannan wuraren guda hudu ya fito ya fito ya haɗe da juna ta tashi inda kake cewa talatalo shi ma haka ne haka Allah ya mushi ya gani ido da ido waɗannan wuraren guda biyar duka a nan duniya ne Allah ya gwada wa mutane a aikace cewa yana ta da makaci bayan duk bayanin da Allah ya yi wanda bayanin har yanzu dai mutane sa ce to ko dai da gaske ne to Allah bai samu dace kararwa suke ma mutuwa ta ke da cewa al yaqinu al ashbahu bi shakki abinda gaskiya ne amma kuma yafi komai kama da ba gaskiya ba kowa ya san mutuwa gaskiya ce amma kowa yana da to to Allah bai samu dace ko yaushe ne ba dai ni bane dai nake kowa dai haka yake ne shi ne Allah madaukakin sarki ya kwatanta mana a nan irin abinda zai faru na alkiyama na yawma yaqumun nasu li rabbil alamin kuma malamai suna ganin har yanzu Allah yana iya wannan abu domin a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa Allah ya yi wani mutum cikin sahabbai ya ainihin wato tafi kasuwa ya je wani gari ya fatauci yana dawowa a hanyar zakin shi mutu da zakin shi mutu sai ya nemi wuri ya addu'a irin Allah ya ce ya Allah ina roƙonka Allah ka taimaka mu idan wannan zaki ya kasa a nan wajen ba sai na rage da kayan nan ba na yi asara Allah ka taimaka mu Allah ka taimaka mu ka agaza mun zakin da ya karasa gida ba zakin kawai ya miki ran shi ya dawo ya kai shi har gida yana zuwa kofar gida ya sake mutuwa to har yanda Allah yana iya irin wannan ababen ban mamaki wanda za a gansa ai ta mamaki wani lokaci yakan faru da yan asibiti dan asibiti za su iya zuwa kan mara lafiya wanda sun riga sun yanke shi cewa ya mutu ya an duba cewa zuciyar ta daina aiki an duba cewa ya mutu clinically ya mutu za su rubuta death certificate za su yi nizin gawa ga mai sunan su ga yan uwa ko kawai ta fita ta sararin shi wata ne wata mutum ta ba zai yi wannan labarin a wurin sa a asibitance wani ya riga ya mutu kuma daga sirrin ran shi din ya tsaya cik amma Allah yana iya ikon sa sai kai a ga da sauran rayuwa sai sai da zaki explaining wannan a medically ba ta iya explain wannan sai dai abawa malaman suna sai ta ga mutum ai Allah yana haka in ya so ya nuna wata ayar sa yana iya raya wani matacce ta wani mysterious situation dan ya ƙara nuna mutane sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahu annahu alhaq aw la yakun rabbika annahu ala kulli shay'in qadir shi Allah ya kuma tsibi da nuna mutane ayoyin a cikin duniya da kuma cikin kawunan su har sai sun yarda cewa wannan qur'ani wannan annabi gaskiya ne wannan shine abin da yake faruwa shine kuma ƙarshen darasin mu a yau insha Allah sai mu tashi mun gudu darasi na gaba akan wa anzalna alaikum almanna wa salwa wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi.